بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبوغ بوديغ الله سبحانه وتعالى يسر حدورم أولا سافيا ودمكي لقوان ستزممنا من البركة وتسافير لاهدي 20 جوة الرجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1433 wanda daidai da 10 ga watan 6 shekara ta 2012 ci gaba da darasinmu na sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-rahiq al-makhtum. Makon da ya gabata mun karanta abinda malamin ya kawo mana dangane da al'ummomin da suke Madina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga Makka zuwa Madina. Ya kasa su kashi uku. Na farkon su sune musulmi waɗanda sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, da kuma na biyu mushrikai, na ukun kuma su ne al-yahud. A yau akan al-yahud za mu tashi ko? Yawwa. Shi ne ce jim. Yace amma al-qawmu al-thalithu, amma mutane na uku, wato dangin mutum na uku, ko kuma a ce al-umma ta uku daga cikin al-ummomin da suke Madina a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira. Yace wa humul yahud, su ne yahudawa. Fa innahum, su waɗannan mutane yahudawa, kanu qadin hazu ila al-hijazi, dama can sun tattara sun koma hijaz. In an ce hijaz, ana nufin area da ta hada Makka da Madina da Ta'if, shine hijaz. Waɗannan mutane sun koma zuwa hijaz min al-ittihad al-ashuri war-rumani, ya tsallake al-babili. Abubuwa uku suka uku ga yahudawa, wanda na ga malamin bai ambata ba, wanda har ta sa suka tashi suka bar Palestine, inda da suke, aka kore su daga wannan ƙasa suka watsu a duniya. Kora ta farko da kuma matsantawa ta farko ita ce na al-ashuriyun. Al-ashuriyun wata daula ce da aka yi ta da dadewa tun kafin abinda ake ce zuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam, kuma an yi ta ne a Suriya da nan wajejen. Sun buɗe da mulkinsu zuwa ɓangarori da yawa na duniya, har sun je Palestine, har suka kori mutanen wurin a lokacin su Banu Isra'ila suna nan, suka kore su suka kwace wurin. Bayan nan aka sami wata korar daga hannun mutanen Babil lokacin Nabukadnassar al-Babili, wato Bukhtunassar kamar da ake ce masa da Larabci, shi ma ya zo ya taɓa mamaye wannan wuri kuma ya kore su, shi ne na biyu. To sai kuma na uku shi ne al-ittihadur rumani, wato shi ne na Rumawa, wanda na ƙarshensa shi ne a hannun Titus, wanda mun sha ambatarsa a shekara ta 70 bayan wato a haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam. Sauran kuwa guda biyun tun kafin annabi Isa ne, musamman na Babil na sha gaya mana lokacin shekara 586 kafin annabi Isa, a lokacin ya kore su shi Nabukadnassar. Amma nan malamin na ga ya kawo iya ashuriyun da romaniyun, yace kamar aslamna kamar yadda ya gabata a baya mun yi magana akan wannan. Yace wa kanu fil haqiqati ibraniyin, haqiqanin su su banu isra'ila ne amma ibraniyin ne, ma'ana an ce ibraniyin waɗanda suke da yaren suke magana da ibriya, duk da akwai saɓani tsakanin malaman tarihin yahudawa akan me asalin wannan kalma ta ibraniyin. An ce wasu suna cewa an samu ne daga annabi ibrahim kasancewar ya tsallaka ruwa shine daga abara ya tsallaka ruwa ya koma falastin ya zauna tare da su wasu kuma suka fadi dai wasu kalmomi ko wanda ya tsallake daga wani wuri ya koma wani wuri suna nufin dai annabi ibrahim amma dai a hakika ne ba wannan ita ce abin ba asali saboda suna magana da lafazin ibriya lafazin ibriya har zuwa yau shine sunan yaren yahudawa yawa ibriya shine za ku ji ana ce masa ibriya ko a ce ibraniya siriyaniya kuma shine yaren mutanen suriya a wancan lokaci wadancan ashuriyun din kuma shine ake ce ma aramiya haka akwai yare uku ibriya ko ibraniya ko aramiya ko kuma siriyaniya waɗannan dai duk an same su a wancan lokaci shine sai walakin ba'da al-insihabi ila al-hijaz istabaghu bis-sibghati al-arabiyya amma bayan sun yi hijira sun janye jiki insihabi shine jan jiki mutum ya janye jiki ko ana yaki ya ja jikin sa ya koma gefe yawa bayan sun janye jikin su ila al-hijaz sun koma hijaz sun tattara a can istabaghu bis-sibghati al-arabiyya to sai suka line shine ma'anar istabagu suka rine da rinin larabci suka koma kamar larabawa yaran su dai yana nan daban amma kuma sun iya larabci kuma duk al'adun larabci sun iya su ko sun wato rine da su shine sai yake cewa fi zayyi wajen kayan sawa mun ce zayyi ana nufin kayan sawa tufafi yawa wal lugha haka nan wajen lugha suna magana da larabci kamar yadda duk wani balarabe zai larabci yahudan sun iya larabci shi yasa har sunayen kabilun su ma akwai ai sunayen kabilun da suke amfani da su da sunayen iyayen gidansu duk suka zaka ji su sibbe da su sunayen larabawa ne kuma sunayen su a cikin amfanin da suke da sunaye da kullun suna amfani da sunayen larabawa yace haka nan wal hadara da kuma abin da ya shafi hadara wato wayewa ta yau da kullun da civilization shine ma'anar hadara yace hatta sarat asma'uhum wa asma'u qaba'ilihim arabiyatan har sai da ya zama cewa sunayen su da sunayen kabilun su duk suka zama na larabawa wa hatta qamat bainahum wa bainal arabi alaqatu az-zawaj was-sahr har sai da ya zama cewa tsakanin su da larabawa alaka ta auku ta wato auratayya da sarakuta illa annahum ihtafadhu bi asabiyyatihim al-jinsiyya sai dai kuma duk da haka ba su fita daga wato ta'assubancin su na jinsiya ba ma'ana makalkalewa a kabilancin su na inda asalin inda suka fito ma'ana ba su fita daga cewa su yahudawa bane kamar yadda muka sani cewa shi yahudanci da addinin da yaran da kabilar duk abu guda ne yawa ma'ana ba wai addini ne da ake tallansa ba addini ne na wanda aka haife shi a cikin sa yace walam yandamiju ba su cakuda sun hade baki daya fil arab cikin larabawa gaba daya su gauraye da su su hade qat'an kwata-kwata ba su yi wannan ba bal kanu yaftakhiruna bi jinsiyatihim al-isra'iliyya amma suna alfahari da jinsiyar su cewa su yan asalin banu isra'ila ne al-yahudiyya wato yahudawa wa kanu yahtaqiruna al-araba wannan malam yana bayyana mana halayen su ne yadda suke kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya auku lokacin da ya zo din yace suna wulakanta larabawa ihtiqaran baligan wulakantawa mai tsanani mai yawa ko wa kanu yarawna anna amwal al-arab mubahatun lahum kuma suna ganin cewa ma'ana daga cikin ra'ayoyin su shine dukiyar larabawa ma gaba daya halacce kawai ka kwashi abinda kaga dama ka ci babu abinda zai sa wato wani abu ya same ka kuma kamar su ce Allah madauki ya halatta musu ya'kulunaha kayfa sha'u suna cin dukiyar larabawa yadda suke so qala ta'ala Allah madauki ya ba mu labari yake cewa wa min ahli alkitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk daga cikin ahli alkitabi mazowa littafi akwai wadanda in ka bashi ajiya ka amince masa da qintarin da dukiya mai yawa tarin dukiya mai yawa shine qintar yu'addihi ilayk zai baka abunka zai dawo maka da shi wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayk amma a cikin su akwai wanda ko da dinari ɗaya ne ka bashi amana ko harkar kasuwa ta shiga tsakaninku ko bashi ko makamancin wannan la yu'addihi ilayk to ba zai baka ba ma'ana dai ba sunfi ɗaya bane a cikin su akwai masu waɗannan akwai kuma masu wannan yace illa ma dumta alaihi qa'iman sai idan ka tsaya tsayin daka sosai akan sa in ba haka ba zai baka ba zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabilu wannan sun yi haka ne saboda me dan suna cewa ai mu babu wata hanya akan mu dangane da ummiyin ummiyin sune jahilai wadanda ba su iya rubutu da karatu ba ko kuma a tafsirin yadda suke daukar duk wanda ba bai yahude ba dama suna ce masa umami umami shine gentile kamar da yake a cikin rubutun a rubuce-rubucen su da turanci suna fadi duk wanda ba bai yahude ba ma'anarsa gentile suka ce gentile suna nufin wanda kamar kace ba musulmi ba kuma sannan ba ma dan adam ba dan su a itikadin su suna cewa dukkan dan adam din da ba bai yahude ba to an halice shi ne domin yin hidima ga bai yahude bayi ne kawai duk wanda ba bai yahude ba bayi ne ga yahudawa su taimaka musu wajen gudanar da rayuwar su tai kyau saboda su sune abna'ullahi wa ahibba'uhu kamar da suke da'awa cewa sune ƴaƴan Allah kuma masoyan Allah waɗannan da abubuwa duk ba baki bane a gunku kun san su yace wa lam yakunu mutahammisina fi nashr dinihim daga cikin siffofin yahudawa kuma har zuwa yau shine su ba su da kishin su yada addinin su ma'ana ba so suke ka zo ka shiga addinin su ba kawai dai nakan shi ma ka yi watsi da shi ka koma haka kawai dabba ba ruwan ba kai ba addini amma su ba za su yi maka falalar ka zo kai addinin su ba su suna ga sun taimake ka dan haka shi yasa yana cikin addinan da ba a tallan su ba harkar da'awa a cikin yahudanci a ce misali ana wa'azi nan aje nan aje nan ana kiran mutane kamar da zaku kristoci suna yi musamman Jehovah Witness da makamantan su sun yadda da wannan abun suna yawo suna rarraba wa mutane a nusakh na Bible su a yahudu babu wannan ba a tallan addini amma in mutum ya zo ba za a ce za a kore shi ba za a iya karɓar sa amma yana nan a cikin da sunan tubabbe ba za a karɓe shi a matsayin bai hude ba domin bai hude a gunsu shine wanda aka haife shi bai hude wannan dai shi ma na san mun sha tattaunawa a kansa shi yasa suke ɗaukar hatta musulmi da suka musulunta daga cikin yahudawa har zuwa yau ba sa ɗaukar su ba yahudawa ba mun fahimci wannan yau ma'ana wanda yake da jinin yahudanci ne da shi ma'ana jinin banu isra'ila ne to amma sai ya karɓi addinin musulunci to yana nan a rubuce a littafansu har yanzu akan shi bai yahudi ne suna alfahari da shi ka duba littafansu za ka ga yadda suke alfahari da su Abdullahi ibn Salam su Ka'bul Ahbar duk sun kawo labaransu a matsayin waɗannan yahudawa ne da suka karɓi musulunci yau amma duk wanda ba bai yahudin ba ko ya karɓi addinin nasu za su ba shi to amma kuma ba za su kira shi bai yahudi ba sai dai a kira shi tubabbe wannan abin da yake da alaka da da'awar kenan yace wa innama jullu bida'atihim addiniya amma mafi girman abin da yake gaban su bida'ar su wato hajar su da suke talla dangane da addinin su shine alfa'al ka zo ai maka ilmin abin da ya shafi champi nan alfa'al yana nufin champi ba kikkiawan fata ba yawa a ga abu a sa wani mummunan zato a kansa kuma suna da babi na musamman da suke koyar da wannan abin ilimi ne sosai da ake zuwa a koye shi a gun malamai yadda za ka ga abu kai tsammanin wani abu zai faru daga cikinsa ko alheri ko sharri wata rana suna ba da labarin wani mutum daga cikinsu malami ya tafi zai gaida wani malaminsa sai ya bi ta wata makaranta wannan fatin can ne zamanin rubutun Talmud da ya bi ta wata makaranta yara suna karatun wannan Bible ɗin nasu sai wani yaro ya zo kan wata ba zan ce wata aya ba faqara da ake cewa daga cikin faqarorin shi wannan littafin nasu sai ya karanta wata kalma da take nuna take magana akan mutuwa kawai daga jin harkar mutuwa sai mutumin sai koma gida wai malamin ya mutu ma'ana wanda zai je ya gaida shi din ya mutu kawai saboda ya ji yaro ya karanta lafazin mutuwa akan hanyarsa wannan kun ga ai magana champi kenan ko yawwa saboda yaro na karanta kamar misali yanzu mutum yana karanta alqur'ani zai tafi wani wuri sai ji yara suna karatun alqur'ani da ya wuce ta makarantar allo sai ji wani yaro yana karanta sai lafazin mutuwa ya shigo cikin ayoyin kawai shikenan sai koma gida cewa ai mutumin da zai je gaisarwa din ya riga ya mutu to wannan shine fa'al haka suke yin irin waɗannan wato al'amura din wasihir da kuma sihiri dama ƙwararru ne su a harkar sihiri na taɓa gaya mana cewa har suna sawa sharaɗi ne mutum ba zai zama alƙali ba a addinin yahudanci sai ya zama ya iya sihiri yau sun ba shi muhimmanci sosai suna kuma aiki da shi duk da cewa a cikin littafan da ke hannunsu musamman shi wannan bible din akwai hani akan sihiri din wal nafath da kuma tufi yauwa wal ruqiyya da kuma karatu akan marar lafiya wannan shine aikin su waɗannan kamar tufi da ruqiyya yana nan na addinin mu a musulunci akwai shi za iya tufa wato wani karatu kaman fatiha da wata addu'a ta wanda aka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali a tofa a cikin ruwa wani ya sha wannan diya inganta a musulunci haka nan ruqiyya ayo mutun karatu idan ba shi da lafiya ba lalle sai maganar aljanu ba yawa ita ruqiyya ana yin ta a kowanne irin ciwo ciwon ciki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya dora hannunsa akan inda ciwon yake a jikin mutum ya karanta masa wani abu ko kuma shi yayi wa kansa wannan diya tabbata a sunna kun sani wa amsalha da makamancin wannan shine aikin su amma baka gansu suna karatu ko ilmantarwa dan su yada addinin su a tsakanin larabawa ba kawai abin da yake so mu fahimta kenan to sai ce wa bidhalika kanu yarawna anfusuhum ashaba ilmin wa fadlin wa qiyadatin wa ruhaniyya yace wa bidhalika dan haka ne sun kasance suna ganin kansu a matsayin su ma'abuta ilimi ne ma'abuta falala da shugabancin kuma na ruhi wato na addini kawai shine spiritual kiyada ma'ana shugabanci na wato addini kamar da ake cewa a zamanance sannan sai yake cewa wa kanu maharatan fi fununil kasbi wal ma'isha yahudawa ƙwararru ne sosai wajen hanyoyin samun abinci shine al kasb aiki a samu abinci wal ma'isha da yadda za a rayu ko zaben wurin da za su zauna in ka je ka gan shi a wancan zamani na da da daular turkawa daga baya sun bar wannan abubuwan sun raya su ana zuwa ana ziyara a gani wasu daga cikin ɗan uwa da suke zaune a can ko daga cikin ɗalibai wasu sun samu dama su je khaibar in ka je khaibar ka ga yadda suka gina khaibar din da yadda suka zaɓe wurin da ya fi ko ina ni'ima ita kanta khaibar din dama wuri ne mai ni'ima yawwa a saharar saudi arabia galibi za a ga a zamanin yanzu kenan ko hijaz da ake cewa a da ko aljaziratul arabiya ba ko ina akan samu ruwa akai akai ba amma a ariyar khaibar da makotansu akan samu ana yin ruwa wannan shi kansa zabar wannan gun yana ga cikin himmatuwar yahudawa akan inda duk za su zauna za a ga da wurare ne masu ni'ima ni'ima hatta a cikin madina inda banu qainuqa da banu banu nazir da quraiza inda suka zauna duk har yanzu yana nan akan je a gani kuma za a ga wuri ne akwai ruwa akwai dabinai ma'ana sun san yadda za su gyara duniya su tai kyau shi ne ma'ana ko shi abin da ke faɗa a nan kenan haka nan abin da ya shafi harkar kasuwanci duk inda suke za a ga kasuwanci a hannunsu yake wannan shi ma bai kamata a gaya mana ba ko saboda kowa riga ya san wannan har zuwa yanzu din nan haka yake a ko'ina a duniya duk wata harkar a ci gaban rayuwar duniya in dai a zauna a duniya ne kar a mutu duk babin da bai hude ya tsana a duniya irin kalmar mutuwa ba ya san mutuwa shi dai ya zauna ya ji daɗi kuma ya tabbata akan haka jin daɗi dan haka za ka ga cewa duk wata harka tattalin arziki a duniya a hannunwa take a hannunsu take yawa to har wancan lokaci din da suka zauna tare da larabawan haka suka yi musu wayo su ne suke da harkar tattalin arziki a hannunsu bari mu ji shine ke faɗa mana cewa fakanat fi aidihim tijaratul hububi kasuwancin abinda za a ci ƙwayar hatsi abinda za a ci shine hubub kamar munan a ce harkar gero da dawa da wake da sauransu shinkafa da makamantan duk abinda za a auna dai mutum ya dafa ya ci to a hannunsu wannan abu ne ke mana harkar a je a soyo daga wani wuri a kawo duk su ne suke sannan ya ce wa tamri da kuma dabino kun ga dai dabino ba da shi suka zo daga garinsu ba abun laraba suka same shi to amma kasuwancinsa gaba ɗaya ya fita daga hannun larabawan yana hannun yahudawa a can zamani wa thiyabi da tufafi na'am wal khamr da kuma wato giya dama harkar su ce shan giya to haka nan wa thiyab da kuma tufafi kanu yastawriduna thiyaba wal hububa wal khamra su suke shigo da istiradi shine import a shigo da wato tufafi da kuma hatsi da kuma giya su suke shigo da shi duk wanda zai ci wani abu ko zai amfani da wani abu daga wannan abubuwan to daga gun Yahudawa ya samu a wancan zamani kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina wa yusaddiruna tamra su kuma su kai sai exporting mai mun san exporting ko mana a dauki dabino aje a kai shi kasar waje a sayar da shi mana su kai wasu al'ummomin dabino tunda dama dabino shine abin da yake da ake da shi a wannan wuri din sai su sai dabinan su tattara shi gonakin wasu nasu ne wasu na larabawan ne sai su sai gaba ɗaya su za su fidda shi waje su kuma za su siyo wasu kayan kaga dai maganar kasuwanci gaba ɗaya tana hannuwa kawai tana hannunsu kamar yanzu ne da ake wa musulmi irin wannan wayan ba wai yanzu ba tintini duk wata harkar kasuwanci mafi yawa mai karfi na rayuwar jama'a a halin yanzu idan ka neme shi za ka ga cewa ba a hannun musulmi yake ba a ƙasashe da yawa musamman ma mu nan a Najeriya za ka ga yanzu hatta abin da muke faɗa na harkar hatsi ɗin ai abubuwa ne namu za ka ga mu ne ma muke ci amma za ka ga wasu waɗanda ba shi suke ci ba amma suna nan yanzu su ne manya-manyan masu saye da saye da wannan abin a tsakaninmu haka ne ko ba haka ba ne yawwa za ka ga cewa su suna kamar yadda Yahudawan suke suna da haɗin kai su tada wani daga cikinsu ai masa a bashi ƙarfi a bashi jari mai ƙarfi da zai zama wani abu sai ya mallake kasuwar wani abu kuna fahimtar wani abu ko ba ma fahimta a kowace kasuwa ku duba in na ce kasuwa nan ina nufin wurin sai da wani abu ko menene shi da gun sai da hatsi da harkar mota da harkar kayan motar kayan babur kayan keke waya da makamantansu za ka ga duk kokarinsu shine a duk inda suke su mallake wannan kayayyakin babu mai sayo su daga waje ya kawo sai su babu babban dila da ake ji da shi sai su haka ake ko ba haka ba yawwa to wannan abin duk yana faruwa da farko saboda sakacin musulmi da kuma rashin haɗin kansu da kuma hassada da take tsakaninsu wannan abin haka yake za ka ga mu a tsakaninmu ba ma so mu ga wani namu ya ci gaba balantana a ce ma misali mutanen unguwa kaza su haɗu su haɗa kansu sai su bai wani jari mai ƙarfi ba haka ake samu a kudu ana yi ba sai ga dangin mutum ana ƙalla na jini su tattara su bashi wani jari mai ƙarfi da zai mamaye kasuwar wani abu wannan mu ba mu da shi namu ma idan ya je ya zama wani abu mu ne farkon masu zaginsa ko ba haka ba ne da hasad ko kuma a taro ka ga yadda muke irin al'adar ku yi haƙuri wannan abin duk ana faɗa ne don a gyara yawwa za ka ga sai mutane sai mu zo mu haɗu a kasuwanci iri ɗaya in da a gari ba a sai da wani abu sai wani ya je fita wani gari ko wata jihar ya waye ya sayo wani abu ya zo ya saro shi yake sayarwa to daga an ga kuma ya fara shi kenan gaba ɗaya sai a samu mutum goma duk sai a tattaru akan wannan abu ko maimakon wani shi ma ya samu wata basirar ya je ya samu wani abu daban wani ma ya samu wani abu daban sai ga an samu an ci gaba ko a gida ne aka samu matar gidan ta fara koko da ana zaune ba a yi kishiyar ma sai ta fara koko maimakon kishiyar ta fara kosai ko ga koko ga kosai ita ma sai ta fara koko duk haka basirar mu muna da irin wannan matsala din yana da bukatar wato mu rika wayewa yadda rayuwar mu za ta yi kyau kasancewar zamu zauna a duniyan nan tunda dai duniyar sai mun zauna a cikin ta kafin dai lokacin mutuwa ya zo to haka mata a ce a tsare muke gudanar da duniyar a samu haɗin kai a samu son juna a samu taimakawa mutane da jari a samu harkar karatu din nan a samu yara su je su yi karatu waɗannan abubuwa Allah dai kyauta mana wannan ana faɗa ne mu ji yadda halin Yahudawan nan suke cikin abin da ya shafi harkar duniya da kuma damuwar da suke da ita fiye da kowa yace wa yusaddiruna tamra wa kanat lahum a'malun min duni zalika hum laha amilun wannan iktibasi ne na wata aya lahum a'malun min duni zalika hum laha amilun aya ce ta alqur'ani ma'ana na nufin suna dai da wasu ayyukan daban waɗanda suke aikata su ba iya wannan ba fa kanu ya'khuduna almanafi'a min 'ammatil arab sukan dauki abubuwan amfani daga 'ammatil arab wato ga magarin larabawa suna daukar ad'afan mudha'afatan in suka tashi amfanuwa ko riba ce ta kasuwanci to suna cin riba ninkin ba ninki a harkar kasuwanci thumma lam yakunu yaqtasiruna ala dhalika sannan ba sa takaituwa akan wannan bal kanu akkalina lirriba su masu yawan cin riba ne shine akkalin sigatu mubalaga ne na akil akkal mai yawanci mutumin da yake mai yawancin abinci ana ce masa akkal kaga ma'ana sigar akil din aka sa mata wani karfi kai kana ji ka san ma'ana mai ci da yawa ne
to su riba cin da suke mata ci ne mai yawa ba ma wai kadan ba wannan shi ma har zuwa yau haka abin yake ko yau mafi yawan bankuna da za a sa domin za a irin wannan kasuwanci na riba za ga dama mallakar su ne ana zancen na duniya baki daya wanda su suka rike makogoran tattalin arzikin duniya to waɗannan abubuwan haka suke a karni na 16 a Ingila sai da sarkin zamanin ya hada kai da mutanen gari aka kori Yahudawa shine suka koma Faransa saboda me saboda kawai a shekara guda da suka shigo Ingila shekara guda a karni na 16 ina nufin na abin nan na miladiya da ake cewa a shekara guda kawai daga shigowar su Ingila suka samu harkar kasuwanci kwata-kwata a shekara guda suka kwace harkar kasuwancin Ingila gaba ɗaya koma hannunsu komai da komai duk abin da ake banki dama in mutum ya rike banki ya rike harkar zinare da azurfa ya kuma rike harkar noma inda wasu abubuwa da ake tonowa daga ƙasa irin su abin nan kayan ƙarau da kuma abubuwan da su minerals da ake faɗa shi ma ya je kame wannan to ka gaya min me ya rage a tattalin arziki an gama da shi to da suka kwace wannan abun sai da ya zama sarkin wannan zamanin ya wato sa aka rika shiga har cocina ana wa'azi ana faɗakar da mutane cewa a tashi tsaye fa Yahudawa za su kwace mana ƙasa a tattalin arziki domin duk wanda ya kwace mana tattalin arziki ya kore ka daga ƙasa ba kawai kana zaune ne yawa sai ka zama dan Allah baku mu samu shine zai aikin shine zai tono shine zai gyara shine zai baka daka duran da yaga dama ba zai baka ba shikenan sai watsi da kai to a lokacin nan suka hada kansu suka yi watsi da su kuma shine suka koma Faransa amma daga baya kuma kamar yadda muke gani dai yanzu babu kasar da basu mallake ba sai yu'tuna al-qurud at-ta'ilata suna bada bashi mai yawa shine at-ta'ila mai yawa li shuyukh al-arab wa sadatihim ga shugabannin larabawa da jagororin su sai a zo a samu shugaban kabila sai a bashi mai yawa ya ci ya cika cikinsa da bashi tam yadda ba dama ya iya yin wani abu kaga an rike makogoransa rayuwar ba dama ya ce a yaƙi Yahudawa ko kuma ya ce a maƙi su ba zai iya faɗa ba saboda me shi ya san abin da ya ci to wannan abin duk haka suka rike yin su li yaksubu biha mada'iha shu'ara'i dan su sami yaban masu waka domin akwai wasu waka a Larabawa ko irin waƙe din nan da yaban mutane da zambo to sai ya zama cewa Yahudawan suna bada wannan dan a sa su a cikin waƙoƙi da za a rika yaban su wasum'a dan su samu kyakkyawan ambato ana ambatan su da suna ma'ana su suna mai kyau shine sum'a sum'atul hasana ma'ana suna mai kyau bainan nasi tsakanin mutane ba'da infaqiha min ghairi jadwa wala qa'ila bayan sun ci da dukiyar sun bada dukiyar su wato da yawa ba tare da wato wani amfani ba jadwa shine amfani wala qa'ila haka nan kuma shi ma amfani duk ma'anarsa kenan nan qa'ila yace wa kanu yartahinuna laha arda haula'i ar-ru'asa abinda suke shine sai su karbi jinginar gonakin waɗannan manyan shugabannin kabilolin ba kai kabilu ba na larabawa to sai aje a samu shugaban kabila dama shugaban kabila kamar ka ce mai unguwa ko daga cin gari gonakin da yake da su sai a karbe su abin nan jingina dama shi ga talauci ba shi da wani aiki sai wannan shugabancin jama'a din musamman a wancan zamani da a jahiliya in ka ga yadda larabawa suke zaune ba aiki in Allah ya sa mutum yana da gonar dabino shikenan lokacin dabino an yanka aje a sayar ko kuma ana zuwa fatauci wata ƙasa aje a samu wani amma wanda ba sa wannan ba su da aiki illa su zauna ayi a samu abin da za a ci a fito a zauna a kofar gida ayi ta hira mawaki ya zo yana yi musu waka yana yaba musu lokacin giya kuma a sha giya duk wannan abun haka ake yau to lokacin da waɗannan mutanen suka zo suka karbe wannan sai ya zama cewa suna da gonakinsu sai Yahuda su karbi jinginar gonar in aka karbi jinginar gona sai ya zama shi kuma saboda kudin da ya karba daga gun Yahudawan sai ya kasa biyan wannan kudin to daga ƙarshe kuma sai malami yake ba mu labari yace wa zar'ihim da gonakinsu wa hawa'itihim da lambunansu da suke na dabino da makamantansu thumma la yalbathuna illa a'waman hatta yatamallakuha ba za su dade ba sai yan shekaru ma'ana yan shekaru kaɗan sai ka ga cewa Yahudawan nan sun mallake wannan ƙasar saboda me mai ita ya kasa biyan kuɗin sai su ato shikenan tunda ka kasa biya ai je ka da kuɗin ƙasa kuma ta zama tamu haka suka rike musu sai suka mallake gonakin da larabawan suke da su illa a waman hatta yatamallakuha ne ba yatamallakuna ba don hatta idan tazo tana sa abinan jazma ila an yatamallaku hani zai zama hadzun nuni yace wa kanu ashaba da sa'isa wa mu'amaratin wa utuwin wa fasad su dama kuma yahudawa ma abuta makirci ne da sa'isa wannan ba sai an fasara ba dama daga larabci muka dauko a Hausa in an ce da sa'isa me yake nufi kulle kulle da makirci ko yawa to aikin yahudawa kenan wa mu'amarat da shi ma dai ma'anar su daya a kutungula a tsara wannan a tsara wannan na yadda za a cuci mutane wa utuwin da girman kai da kuma ketare iyaka wa fasadin da kuma barna dama sun saba wannan aiki yulqunal adawata washahna suna jefa wato gaba da kuma tsananin kiyayyar da ta cika zuciya an ce shahna ita ce wato kiyayya ta cika wa mutum zuciya shine shahna yawa suna jefa waɗannan abubuwa bainal qaba'ilil arabiyyatil mujawira dama an kana son ka shugabanci mutane ta hanya marar kyau kenan ko sai ka raba kansu in suna da haɗin kai kalmar su ɗaya ce to sai a kokarin a raba su a sa yaƙi tsakaninsu to abinda yahuda suka yi kenan tsakaninsu da larabawa sai su shiga tsakanin wannan kabila da wannan kabila sai su jefa rigima sai a yi ta yaƙi su kuma sai su koma suna kallo suna murna suna farin ciki al'amarin ya lalace wa larabawa wannan abubuwan su ma ba baki bane a zamanin yanzu ko har zuwa yau haka abin yake sai ce wayughuruna ba'daha ala ba'd suna zuga sashin su akan sashi bi kaidin da makirci khafiyin boyayye lam takun tash'uruhu tilka alqaba'il da makirci boyayye yadda wadancan kabilu ma basu san ba sa jin sa a jikin su basu san da shi ba shine lam tash'uruhu lam takun tash'uruhu tilka alqaba'il wanda wannan kabilun basu ma san da shi ba ba sa iya ji fa kanat tatatahanu fi hurubin dan haka sai su ta sukan juna wajen yaki ma'ana hurubin tahina ana nufin yaki masu tsanani da za a dade ana yin su wannan na sukan wannan wannan na sukan wannan walam takad tantafi'u niranuha kuma hasbu wutar wannan yaki ba za ta buce ba ta mutu ba hatta ta taharraka anamilul yahud hasse ya tsin wato yahudawa sun motsa marratan ukhra wani karan daban litu'ajjijaha min jadidin dan su sake rura wutar wannan yaki din ma'ana kafin wutar wani yakin ta mutu sun rura wata in ana rikici tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar yaki yayi nisa to kafin a ce an samu sulhu sun dawo cikin hayyacin su sun daidaita sun koma suna zaman lafiya to an tada wata a can kaga kenan babu lokacin da za a zauna lafiya a kowanne yanayi tashin hankali ake ciki tsakanin wannan da wannan a yace fa idza tammalahum dalika idan wannan abu ya samu gare su ma'ana suka samu abin da suke so ta hanyar wannan jefa gaba din jalasu ala hiyadin sai su koma su zauna su zama wai yan baro mu shine hiyad hiyad shine ka zama neutral kai baka nan baka nan yawa in abin ya faru ana rikici to sai su koma gefe yarauna nata'ij hadha tahrid wal igra suna kallon sakamakon wannan zigar da suka yi da kuma rudin da suka yi wa larabawa tsakanin su igra shine rudi ka rudi mutane su je su halaka tahridi kuma shine ka gwarzantar da mutane ka ziga su su aikata wani abu yace wa yastalizuna bima yahullu biha ula'il masakin suna jin dadin abin da yake aukawa waɗannan miskinai wato al-arab larabawa min at-ta'asati na daga wato faduwa in an ce ta'asa kamar yake ai daga Hausa ai daga Larabci kuma muka dauka ko ana cewa ta'asa wanda yayi ta'asa to ita shine mutum ya kife ya fadi ya lalace gaba daya duk da mu a Hausance abin da muke nufi da shi barna yace min at-ta'asati wal bawar da kuma halaka wa yuzawidunhum biqurudin thaqilatin ribawiyya kuma suna wato karar su suna karar larabawan suna basu kenan qurud wasu basu suka faqilatin masu nauyi ribawiyya wanda yake akwai riba a ciki kaga aka baka bashi mai yawa kuma da riba zaka dade baka biya ba ko kamar yadda ake ciki yanzu kasashen duniya gaba daya sun koma yanzu maimakon a sami yadda za a biya basu sukan da aka karbo daga World Bank ko daga IMF ko daga inani daga kungiyoyin bada bashi na kasashen turai sai kaga an koma sunan aibin ma da ake sawa a budget shine servicing debt ai servicing wannan debt din me ma'anar servicing ya zama kawai harkar ba da kudin ruwan ake biya uwar kudin ku tana can a kanku an bautar da ku shekara da shekaru ba za ku fita daga cikin wannan ba wannan shine dama asalin bashin to haka suke waɗancan mutane ga yaki ana yi in ana yaki sai a dauki shugabannin wannan kabila da ake yaki da su sai a ba su bashi mai yawa saboda su siyo makamai sai su je su siyo makami su ta kashe ƴan uwansu kuma akwai riba a cikin sai a gama yakin tunda ana yaki kaga ba zancen lokacin kasuwanci ballantana a samu kuɗi da har za a biya wancan bashi noma ya tsaya ko duk wani abu da za a ci gaba a tattalin arziki dole ya tsaya saboda ba a samu zaman lafiya ba kaga kenan bashi yana nan akan mutane ba za a biya shi ba ba a zauna lafiya ba ballantana kuɗi ya taru ballantana a biya uwar kuɗi ballantana a ce an gama kai ba a gama biyan riban ba ma ballantana a gama biyan abin da yake shine uwar kuɗi din wannan tsohuwar dabara ce da Yahudawa suke yi kuma suka gaje ta agun iyayensu da kakanninsu to shine ce wayuzawidunhum biqurudin thaqilatin ribawiyya hatta la yujimu anil harbi li'usrin nafaqa har ya zama cewa ba za su yanke shine la yujimu ba za su dauke hannunsu su janye su daina yakin ba li'usrin nafaqati saboda wato wahalar kudin da za su biya akan yaki nafaqa shi kudin da za su kashe akan yakin ba sai an sai makami sannan an yaki ba to tunda wannan abin da za a saya a yi yakin da shi yayi wahala shine usurin nafaqa annafaqa alal harbi kenan tunda yayi tsanani to sai a ba su bashi saboda su sai makamin saboda yakin ya ci gaba la ilaha illallah sai ce wa bihadha tadbir da wannan dabara da wannan tsari kanu yahsuluna ala fa'idataini to yahudawa suna samun fa'idoji guda biyu da wannan dabarar da suke yi kabirataini manya-manya kuma su fa'idojin kuma su ne na farko al-ihtifazu ala kayanihim al-yahudi na farko dai tabbatar da wato haduwar kansu da tabbatar su an ce kayan ana nufin being wato zamantakewar su zaman su a matsayin yahudawa zaman su a matsayin al'umma kasancewar su kaga tunda yanzu yakin nan ya faru ne ana ta yin sa tsakanin kabilun larabawa ina yahudawa ba suna nan zaman su lafiya ba to shine ma'ana sun kiyaye zaman su suna zaman su lafiya wa infaqi suqir riba da kuma wato tallan in an ce infaq anan an nufin kai tallan abu har ya habaka yawa a habakar da kasuwar riba ta habaka saboda ana karbar bashi saboda a rayu tunda ana yaki za a sai makami za a siyo abinci za a shigo da shi tunda babu inda za a saya sai a hannun su yace li ya'kuluhu dan su ci wannan riba din adu'afan mudha'afatan wato ninkin baninki wa yaksubu farawatin ta'ilatan kuma sannan su sami dukiyoyi masu yawa wannan fa'ida biyu kenan kaga ga dukiya sun samu ga kuma su din sun zauna lafiya kuma da ake cewa farriq tasud ko mai ma'anar farriq tasud kuma da kuke cewa a turance divide and rule yawa a raba kan mutane shikenan sai a samu saitara ko damar shugabanci a kansu yace wa kanat fi yathrib minhum thalathu qaba'ila mashhuratin akwai kabilu guda uku mashhurai a yathrib a wannan lokaci a madina sune na farko banu qainuqa'a wa kanu hulafa al-khazraj sune abokan zaman lafiya abokan yarjejeniya allies na wato al-khazraj kabilan al-khazraj wa kanat diyaruhum dakhil al-madinati su wadannan gidajen su a cikin asalin cikin madina suke yawa na biyu sune banun nadir banun nadir wa kanu hulafa al-khazraj su ma dai har yanzu hulafa al-khazraj ne ma'ana suna yarjejeniya zaman lafiya da kabilan al-khazraj wa kanat diyaruhum bi dawahi al-madina a gidajen su suna nan a gefen madina an ce dawahi ana nufin gefen gari daga waje shine bawahi outskirts kamar yadda suke faɗa a zamanin yanzu in muka duba map din da ke cikin littafin ai za mu gani akwai map ko akwai taswira gata nan a baya bai fi shafi biyu ba ko uku ko za ku ga daga gefen a ƙasa daga dama akwai diyar bani quraiza wajen al-awali ko ga al-awali unguwa ce awali tana nan har yanzu unguwa da mafi yawa yan shi'a ne a gurin yanzu to daga bayanta da area ta dama wurare ne masu dabinai sosai nan ne inda banu quraiza suke diyar bani nadir kuma gashi nan ku ga a ƙasa kuna gani ku yawa akwai hisn ka'b ibn al-ashraf yana nan shi ma har yanzu ana zuwa a ganshi na uku yace banu quraiza kuma can yace wa kanu hulafa al-aws wa kanat diyaruhum bi dawahi al-madina su ma gidansu ko inda gidajensu suna nan a gefen madina shine wancan na awali din kamar da muka gani su ko banu qainu'a cikin asalin madina ƙwariyar madina suke yace wa hadhihi al-qaba'ilu hiya allati kanat tuthiru al-huruba bayna al-aws wa al-khazraj wa annan qabilu guda uku ne yahudawa sune wadanda suke tada wutar yaki tsakanin qabilan al-aws wa al-khazraj منذ امد بعيد tun zamani da dadde mai nisa wa qad sahamat bi anfusiha kuma sun bada gudunmuwa asali a larabci fasihi ana cewa ashama ne ba sahama ba kamar da malamin larabci suke fadi wa qad sahamat bi anfusiha sun bada gudunmuwa sosai fi harbi bu'af a yakin nan shahararren yakin nan da aka yi shekara 100 da wani abu ana yin sa tsakanin al-aws wal khazraj yahuda sun sa hannu sosai a ciki kullum ma'ahu lafa'ihi kowanne ɗaya daga cikin su a kullum ma'ahu lafa'iha kowace kabila suna tare da abokan yarjejeniya zaman lafiyar su ka kamar kenan banu qainuqa suna tare da al-khazraj banu nadir suna tare da al-khazraj su ma ko sai kuma banu quraiza sune tare da al-aws sai wannan su zuga wannan wadancan su zuga wannan shine Allah madauke bamu labari a cikin al-qur'ani a cewa idan suka zo sai su hadu banu da yan banu quraiza da banu qainuqa sai su hadu su zuga wadannan yaki su zuga wadancan ma su zuga wadancan sai a zo a yakin sai a kashe yan uwan su ma'ana su zuga larabawan su kashe junan su can kuma a kasa su suna haduwa su suna haduwa kabilu ne kun ga daban-daban mu na mu kabilun larabawa kansu a rabe amma su kuma kansu a hade sai su je su hade kansu su tattauna su kowa a bashi plan din yadda zai zuga wadannan kada yakin ya saurara wadannan abubuwan duk sun auku a tarihi kuma har zuwa yanzu ba su gushe ba suna aukuwa a wannan tarihin da muke rayuwa a cikinsa sannan ke cewa taban fa innal yahuda lalle yahudawa mun ce taban ana nufin lalle a dabi'ar abu haka yake tabbas zai auku fa innal yahuda domin ko yahudawa lam yakun yurja minhum an yanzuru ila alislam illa bi ayni albughd wal hiqd dama ba a sauraron daga yahudawa wai a samu cewa su kalli musulunci in dai ba da ido irin na kiyayya da kuma wato mummunan kulli ba ma'ana dama ba wani mai sa ran ya tsammanin cewa wai bai yahudi zai so musulunci rana daya ba zai yi ba yawa ku duba tunda bai so kiristanci ba ya za a yi so musulunci yana ga waɗancan asalin kiristoci daga ina ne daga su ma daga ahlul kitab daga banu isra'ila in kun ga gabar da take tsakanin ko musamman a rubuce a littafai gaba tsakanin yahudu da kirista yawa ne da ita ba ta wasa ba mummuna Allah madauki ya bamu labari a cikin alkur'ani a wurare da yawa kuma a tarihin su haka abin yake babu al'umma a bar kyama a gun yahudu irin kirista musamman su suna ga cewa suna da'awar tauhidi suna ga kiristoci mushrikai ne saboda suna bautawa annabi Isa alaihi salatu wassalam suna bautawa wani Allah da haka mushrikai suke daukar su suna da wani littafi a Talmud sunansa Abu Dabara Abu Dazara ma'ana ibadatul awfan asalin wannan littafin sun rubuta shi ne dan bayanin hukuncen duk mai shirka kuma su suna nufin kiristoci ne da su yawa in aka kama mutum yana shirka za a yi masa kaza za a yi masa kaza za a yi masa kaza din nan a rubuce a cikin littafan nasu dan haka akwai gaba amma musulunci dama kasancewar suna hasadar yazo ba a cikin su ba annabin ba daga gare su yake ba wannan shine sababin hasadar su shi yasa ba su karbe shi ba zamu zo mu ji abin da ya auku a daga bakin wasu daga cikin shugabannin su kamar yadda Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hakaito mana nan yana nan gaba in muka daure zamu je har kansa insha Allah ko kuma la'alla lokacin in bai yi ba ko in kai yayi ba zai ishe mu ba sai mu bashi zuwa wani lokaci yace far rasulu shi manzo lam yakum min abna'i jinsihim shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga jinsin banu isra'ila yake ba ko ba haka bane hatta yusakkina ja'sha asabiyyatihim aljinsiyya har ya zama cewa zai iya kwantar da wato rikicin ko damuwar da take zuciyar su an ce ja'sha asabiyya ja'sh shine zuciya yau ana cewa rabital ja'sh mutum da yake mai tsikewa tsikakke ba shi da tsoro shine rabital ja'sh asalin ja'sh shine as-sadr shine ana ce masa da al-ju'shush yana cikin sunayen as-sadr kirjin mutum shine al-ju'shush a ja'sha asabiyyatihim nan ana nufin wato kabilancin su na jinsi wannan abin da ke cikin zuciyarsu na kabilancin wato jinsi da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin su yake aida ya kwanta mun fahimci abin ma'ana da wannan damuwar da take zuciyarsu na ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daga gare su yake ba inda daga gare su yake da wannan rikicin ai babu shi shine ma hatta yusakin har ya kwantar da yasa abin ya lafa shi wannan abin da suke ji na kabilanci mai tsanani a zuciyarsu ba sa san duk wanda ba yahude ba ka kaddara inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daga jinsin bani Isra'ila yake za a samu wannan a zuciyarsu shine abin da yake nufi to ba za a samu ba allati kanat musaytiratan wadanda dama san ita ce wato mai iko ala nafsiyatihim akan zuciyoyinsu wa aqliyatihim da kuma hankalinsu yadda suke tunani wannan asabiyar ita ce gaba in an ce asabiya da ma'ana nufin wato kabilanci kawai asali shine kace duk wanda yake dan garin ku ne ko kuma dan kabilar ku shine kawai mutum duk wanda ba shi ba ba mutum bane wannan shi ake ce ma asabiya kamar yanzu yadda muke da irin matsalar asabiyar gari gari din nan wannan dan gari kaza ne don haka ba ruwansa da dan gari kaza yan gari kaza suna da group suna kokarin yadda za su yaki yan gari kaza a tunani duk wannan jahiliya ce yawa to haka irin wannan abun da larabawa suke ji da shi inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga jinsin bani Isra'ila yake da ba a sami wannan damuwa din ba ina jin kun fahimci abin da ake nufi yawa to shine sai kuma ya ci gaba yake cewa wa da'watul islami da'awa ta musulunci lam takun illa da'watan salihatan tu'allifu baina ashtatil qulubi ita dama da'awar musulunci da'awa ce ingantacciya garai da ita wadda take hada zukata musamman zukatan da suke wargaje shine ashtatil qulub zukatan da ba sa son juna zukata masu hikidi tsakanin su zukata masu hasada tsakanin su zukatan da ba sa shiri musulunci in yazo me yake yana hada su sai hada zukatan mu'minai su zama abu guda sannan yace wa tutfi'u naral adawati wal baghdha musulunci da awasa dama in tazo tana buce tana hure ta kuma kashe wutar gaba da kuma kiyayya inda akwai gaba da kiyayya tsakanin mutane zaka ana cewa an musulunta shikenan sai a zama abu guda ku duba ku ga yadda al-aus wal khazraj suka koma suka so junan su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga yadda kuma suka karbi muhajirun su mutanen madina yadda kasan uwa ɗaya uba ɗaya aka haife su saboda me saboda kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu abin da zai hada kan al'umma in ba la ilaha illallah ba duk wata dabara da za a yi wani zancen gari kaza ko jiha kaza ko ƙasa kaza da kishin ƙasa kishin ƙasa zai ma amfani wajen tunanin karka lalata ƙasarka a duniyance wannan yana da amfani yawa amma ya zama wannan shi kaɗai shi zai haɗa kan mutane ba a samun haɗin kai a kansa ana samun haɗin kai ne idan la ilaha illallah muhammadur rasulullah istaqarrat fi qulubin nasi jami'an ta samu wurin zama ya zama kowa ya faɗi la ilaha illallah za a ga cewa an so juna an haɗu duk da wani zai ce to ai ga masu la ilaha illallah suna ta faɗa tsakanin su su ma barin karantarwar la ilaha illallah ne ya sa musu wannan amma in za a koma kan karantarwar la ilaha illallah to za a ga insha Allah haɗin kai zai samu Allah ƙara mana haɗin kai sannan sai ke cewa wa tad'u ila iltizamil amanati kuma da'awar musulunci tana kira zuwa ga alazimci amana a kama amana a riko da ita a bada ita ga waɗanda suka cancanta fi kulli shu'uni a kowanne yanayi kowanne sha'ani wa ila taqayyud bi akli alhalal min tayyib alamwal kuma sannan a taqaitu shine taqayyudi a taqaitu da cin halal daga cikin tsarkakan dukiya wato dukiya mai tsarki wa ma'ana kulli zalika ma'anar wannan in har aka ce an karbi da'awar musulunci to shine zamu ga cewa abinda zai zama sakamako shine anna qaba'ila yathrib al-arabiyya qabilun yathrib wato madina wadannan larabawan satata'alafu fi ma bainaha in aka bar musulunci ya ci gaba me zai faru qabilun larabawan nan na madina za su hade kansu haka ne ko ba haka ba shine kuma abin da ya faru wa hina idhin in kuma abin ya zama haka la budda min an tafluta min barathin al-yahudi in aka samu hadin kan nan kuwa to za su fita daga damkar yahudawa haka ne ko ba haka ba domin wannan yakin da ake yi tsakanin al-aus wal khazraj da wannan da wannan da wannan in aka ce musulunci ya hada kan mutane me zai faru ai za a daina yaki in aka daina yaki wannan damkar da yahuda suka yi musu ta hanyar zuga su su yaki ta hanyar ba su bashi su sai kayan yaki su sai abinci kun ga za a neme ta a rasa ko ba haka bane in an ce barathin jam'in burfun ne burfun shine hannun mutum nan kaman kaffi musamman ga dabba da take da makhalib in an ce wato abin da yake ya abin nan akai fadin nan ta dabbobi kaman ta zaki da mage da sauransu akai far ita ce ake cewa mikhlab to shi wannan kundin tafin inda akai far take jiki shi ake cewa burfu in aka kama abu da shi ake damka haka a kama abu ya zama ba zai iya kufcewa ba na fata mun gane wannan yawa wannan kuma abin nan isti'ara ce da take nufin larabawa za su fita daga damkar da yahuda suka yi musu tunda sun kame su sun hana su sakewa su suke gudanar da rayuwar su ta tattalin arziki musamman da kuma siyasar su to za ka ga cewa idan kai ya hadu a karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to za a rasa waccan damar sai ya zama laraba sun kufce sun zari hannun su shine tafallutu falata shine mutun ya kukuta ya gudu ya samu yancin kansa tafallut sannan sai shi fayafshalu nashaqahum at-tijari ko fayufshilu kai sai ya zama cewa wannan hadin kan ya sa wannan nashaqahum ayyukan da suke ko kokarin da suke at-tijari na harkar kasuwanci sai su fadi shine ma'anar fayafshal sai su fadi kasuwanci ya mutu saboda me ba a bada riba ba a karba masu karbar riba sun gane ba sa karba kuma sun hada kansu ba a sayan kayan yaki kaga kasuwancin yahudu zai koma baya haka ne kuna fahimtar wannan abu sai 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 wayuhramuna amwalar riba kuma sai a hana su dukiyoyin nan na riba alladhi kanat taduru alaihi raha farwatihim wanda wato asalin dukiyarsu tana dogara ne a kansa shine ma'anar wannan kanat taduru alaihi raha farwatihim ance raha ana nufin dutsen nika ko qutb da raha to dutsen nika guda biyu da ake goga daya akan daya to in aka ce abu asalin sa inda zai je ya dawo shine ake ce maraha nan abin da yake nufi kenan wato asalin tattalin arzikin yahudawa kai kawo dinsa asalin sa ginshikin sa shine me wannan riba din in har aka daina cin riba aka daina karbar bashin su mai riba to zai zama cewa an hana su cin dukiyar riba wanda ita ce tattalin arzikin su yake tsaye akai mun fahimci wannan yace bal yahtamilu an tatayaqqadha tilka alqaba'il kai ana sa ran ma zai zama cewa wannan kabilun za su fadaka fatadkhulu fi hisabiha fatudkhilu fi hisabiha al-amwal ar-ribawiyya allati akhadhatha al-yahud sai su shigar a cikin wato hisabin su ba kaman a ce account din su su shigar da wato dukiyoyin nan na riba wadanda yahuda suka karba ma'ana yahudawa abinda suka karbe daga gun larabawan nan in har larabawan suka koma suka karbi musulunci suke rayuwa a karkashin sa to abinda aka karbe musu da wanda yahuda suka karbe su larabawan za su iya dawo da shi ta hanyar wato wancan kikkiawan kasuwanci da kuma hana su wato wannan abu da aka yi na riba yace wata qumu bi irja'i ardiha shine abin da ke gashi ya fassara yace sai su dawo da abin nan kasashen su ma'ana gonakin su da suka karba an ce ard nan ana nufin land yau filaye filayen su da aka karbe to sai su samu damar da za su dawo da su wa hawaitaha da kuma gonakin su lambuna an ce har dama wanda aka zagaye yawa ba muna da lambu ba da ake zagaye shi kuma ana noma a ciki to shine ha'it allati adaat ha'ila alyahudi wanda suka tozatar da su suka bace suka fita daga hannun su zuwa ga yahudawa fi ta'diyati riba saboda ba da riba yace kana alyahudu malamin ya tsawaita mana wajen wannan bayanin yace kana alyahudu yahudawa sun kasance yudkhiluna kull dhalika fi hisabihim suna shigar da wannan a cikin abinda suka mallaka shine hisabin su munzu arafu anna da'watal islam tun lokacin da suka san cewa da'awar musulunci tuhawilu listiqrara fi yathrib tun da suka fahimci cewa da'awar musulunci fa tana nema ta kama kasa a madina to sai suka ce ba abinda za su yi illa su yi kokarin su mallake waɗannan filayen su mallake tattalin arziki ya zama cewa sun kama makogoran sa ya zama a hannun su yake babu inda larabawa za su je babu inda za su kai babu inda za su kawo a hannun su suke tunda suka fahimci cewa da'awar musulunci tana ci gaba walidhalika kuma don haka ne kanu yudtinuna ashadda al'adawati didd al-islam shi yasa a zukatan su suke boye tsananin adawa game da musulunci wa didd rasulillah kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mutanen da suke kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yahudawa ba dan komai ba sai saboda yazo ba a cikin su ba ba saboda jahilcin annabcin sa ba ba saboda jahilcin asalin sa ba a kawai saboda hasadar cewa shi ba daga banu Isra'ila yake ba ya za a yi su duwan da ba su ba su kuma su ne ƴaƴan Allah wannan shine tunanin su Allah ba shi da yada yawa amma su abin da suke fadi kenan yace munzu an dakhala yathrib tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina wa in kanu lam yatajasaru duk da cewa ba su da karfin zuciyar da ala izhari hadha su iya bayyana da wannan adawar illa ba'da hinin sai bayan wani lokaci tajasar shine mutun yaji karfin zuciya babu tsoro ya aikata abin da yake so wa yadhharu bidhalika yace wa yadhharu dhalika jaliyan bima rawahu ibn ishaq wannan zai bayyana kurukuru idan muka fahimci ko muka ga abinda ibn ishaq ya ruwaito an ummul mu'minin safiya to muji wannan kissar ibn ishaq ya ruwaito daga ummul mu'minin safiya bintu huyay ai mun san safiya yar gidan huyay ibn akhtab shugaba ne daga cikin shugabannin yahudawa lokacin da aka ci yahudawa da yaki a khaybar an same ta a cikin kamammun yaki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dauke ta yanta ta aure ta ita ce safiya muna fahimta to ibn ishaq ya ruwaito qala ibn ishaq yana cewa duk da dai isnadin a yadda sigar ibn ishaq ya kawo shi da'ifi ne sai idan an bi ta wata sigar kuma daban dan cewa hudithu an bani labari an safiya shi ko ibn ishaq abun malaman hadisi in yace an ma ba a karba ballanta na hudithu in yace an saboda mudal yana da tadlisi ba a karbar ruwa sai wannan ina jin mun wuce mun sha magana akan sa ko idan bai ce haddathani ko sami'tu ba a karba saboda tadlisi yawa to yana cewa hudithu an bani labari an safiya ibn huyay daga binti huyay ibn akhtab daga safiya yar gidan huyay dan akhtab annaha qalat cewa ta ce kuntu ahabba waladi abi ilayhi ni a cikin ƴaƴan babana ni ne mafi soyuwa ni yafi so ma'ana babu ma yadda yake so a cikin ƴaƴansa baki ɗaya irina shine ahabba waladi abi waladi na ga mana dama lafazi ne yana daukar namiji da mace yana daukar jam'i da mufradi mun fahimci nan ma'ana tana nufin ƴaƴa anan ba da ba ahabba waladi ma'ana ahabbi auladi abi kun fahimci wannan larabcin yace wa ila ammi abi yasir hakanan kuma baffana abu yasir tana da baffanta kanin shi huyay ibn akhtab din sunansa abu yasir lam alqahuma qatt ma waladin lahumu illa akhadhani dunahu bas ban taba haduwa da su tare da ƴaƴan da suka haifa na cikin su ba ma sai kaga sun dauke ni bas dauke su ba ma'ana ka san alamar san yaro a shine ka ganshi ka dauke shi ko tace in muna tare da ƴaƴansu na cikin su ma'ana kamar shi Abu Yasir da shi baban nata sauran ƴaƴan in dai suna tare to ba wanda ake dauka a rungume aje ana son sa irin ita Safiya wannan tana nuna matsayin ta ne a gunsu babanta da dan uwansa Abu Yasir muna fahimtar kisan qalat sai tace falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo a المدينه يزو مدينه ونزل قباء يسوكا قباء اي من كرنتا يسوكا قباء كو ياي كوانكي في بني عمرو بن عوف اند يزونا سين بني عمرو بن عوف غدا عليه ابي حيي بن اخطب وعمي ابو ياسر بن اخطب ده بابانا حيي بن اخطب ده كما بفانا واتو قنينسا ابو ياسر ابن اخطب غدا عليه سكت في ام من الله صلى الله عليه وسلم صافي مغلسين tunda sauran duhu shine ma'anar mughallisi tunda sauran duhun dare bai kare ba shine ghalas lokacin tana iqamar sallah asubahi ko kamar da mukaranta ahlisi qalat tashi falam yarji'a basudawo ba hatta kana ma'ghurubi shamsi sai lokacin da rana ta fadi qalat da suka dawo tashi fa ataya sai suka dawo kallaini a gajiye in ce kal shi ne ma'ana mutum da ya gaji ya gaji kaslanayin cikin kasala saqitaini zuciya duk ta karaya shi ne ma'anar saqitaini ba faduwa ta hissiya ba yamshiyanil huwaina suna tafiya a hankali ba sa iya yin sauri shi ne al huwaina shi ne tafiya sannu qalat sai take cewa fahashashtu ilayhima sai ne musu fara'a da nuna farin ciki shi ne hashashtu yau hashe fi wajhil walad shine ma'ana kai murmushi da nuna farin ciki yau tace sai nan musu murmushi kama kuntu asna'u kama yadda na saba musu in sun zo fa wallahi tace wallahi maltafata ilayya wahidun minhumah babu ɗaya daga cikin su da ya wayuga ma ya kalle ni kun ga me yasa ta faɗa mana wancan yadda suke da ita a da dan tana so ta ga mana wannan ne ko cewa da ga yadda take da su amma ana matsayin ta a wurin su in sun ganta nan da nan za a cafke ta a dauke ta ana son ta yana tana nufin tana karama kenan to amma yau gashi da suka dawo daga wannan wuri da suka je suka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun tafi abin nan Quba suka je dan su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma basu dawo ba tun safi har magariba da suka dawo din sai ta ga alamar bakin ciki da tashin hankali da tunzura a cikin zukatansu dan ko kula ta basu ba duk da cewa ta yi musu magana dan su ga farin cikin ta yace ma amma bi imamin al-ghammi saboda abin da ke tare da su na bakin ciki da damuwa qalat tace wa sami'tu ammi sai naji baffana abu yasir wa huwa yaqulu li abi yana cewa babana huwa ibn akhtab yana ce da shi a huwa shine kuwa ma'ana wannan shine yana nufin menene wannan shine shine wannan annabin da muka sani a rubuce cewa zai zo dama abin da suka je su tabbatar kenan lokacin da yazo tunda zai zo Madina suka ce tabbas gashi yazo ya sauka a Quba kace to gaskiya aje a tabbatar mutane ne masu plan ba haka kawai suke zaune ba yawa duk abin da zai tinkaro su tun kafin yazo suke tsara masa ya za a yi ba haka irin yadda mu muke zaune bane haka komai ba amma san shi ba sai ya auku sai kuma duk a rude ba hadin kai dama da zargin juna ai laifin wani ne ai laifin wani ne kuma a zauna ana kallon mu ane mana dariya yawa to su tun daga jin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo suka zauna aka yi meeting aka tsatsara to ga yadda za a yi shine aka je aka tame shi aka zauna to da aka dawo shine take bada wannan labari sai Abu Yasir din baffan wato kanin shi Huyay ibn Akhtab kuma baffan Safiya sai yake ce da Huyay yake tambaye sai yake ce a huwa shine kuwa wannan shine qala sai shi Huyay yace na'am wallahi shine shine wannan annabin da muka karanta cewa zai zo ya rantsaye shi wallahi shine ba wani bane qala sai shi a ta'rifuhu wa tuthbitu ka san shi kuma ka tabbatar da haka shine qala na'am yace na tabbas shine qala sai yace fama fi nafsika minhu to me a zuciyarka yanzu dangane da shi ma'ana menene a zuciyarka dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji abin nan Abu Yasir yake tambayarwa Huyay qala sai Huyay yace adawatuhu wallahi ma baqitu abinda ke zuciyata shine adawatuhu gaba da shi wallahi na rantsa da Allah ma baqitu muddin dai na wanzu ina da rai kun ga wannan ku duba abinda za ku fahimta anan shine lafazin cewa an tabbatar da shi din ne daga bakin wa yake daga bakin shi Huyay wannan shine abinda za ka yi mamaki yawa shine abda a ce Abu Yasir din ne yake cewa shi ga matsayin da zai dauka kila ka ce ba mamaki bai ma fahimce shi bane amma sai da aka tambaye Huyay ka gane shi ya gane shi shine yace wallahi shine ba wani bane shine wannan annabin da muka karanta zai zo to amma to me matsayinka wani mataki zaka dauka sai ce wallahi adawa ce tsakanina da shi adawa har abada kaga kenan ina zancen a zauna lafiya da bai hude da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan sai ce wa yashhadu bidhalika aidan ma rawahu al-bukhari daga cikin abin da zai tabbatar da haka shine abin da al-imam al-bukhari ya ruwaito fi islami abdullah ibn salam dangane da kissar musulintar abdullah ibn salam sun ji kaman mun karanta wannan a baya ko a tafsiri ne abdullah ibn salam faqad kana habran min fatahil ulama'il yahudi wato malami ne ɗaya daga cikin manyan malaman Yahuda in an ce fatahil manyan jigajigai kamar yadda muke cewa a Hausa bajimin malami shine fatahil fathal jam'in shine fatahil babban malami asalinsa kalmar fatahil daga asai ne ruwan sama in ya zama babba ya kwarara da ƙarfi shine ake ce ma fatahil ko fathal ruwan sama to amma nan ana nufin idan mutum yana da al-ilmul ghazir ilimi mai yawa shi ma ana ce masa fathal jam'insa shine fatahil to shi wannan abdullahi ibn salam kafin musulunci yana cikin manya-manyan ahbaru yahud malaman yahudawa walamma sami'a bi maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata fi bani an-najjar ja'ahu musta'jilan yayin da Abdullahi ibn Salam ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin Banu Najjar, ai mun san Banu Najjar ya sauka farko ko zuwan sa Madina, mun karanta wani a ƙarshen shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina. Yawwa da yaji ja'ahu musta'jilan, sai ya zo masa da gaggawa. Wa alqa ilayhi as'ilatan, sai masa tambayoyi, tambayoyin da la ya'lamuha illa nabiyyun, babu wanda ya san amsa su sai annabi. Wasu tambayoyi ne ya tambaye shi, tambayoyin da ba mai baka ansa su in ba annabi bane shi. Walamma sami'a rududahu sallallahu alaihi wasallama alaiha, yayin da yaji amsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan tambayoyin, amana bihi sa'atahu wa makanahu, sai imani da shi take a wannan zamanin, a wannan lokacin, a wannan gurin, shi da ma'anar sa'atahu zarf ne. Yawwa, sai imani da shi take a wannan zamanin, wannan lokacin kenan, kuma a wannan gurin bai gushe ba, yana jin wannan amsar ya tabbata annabi ne. Summa qala lahu, sannan sai ya ce da shi, bari ku ji wannan shi ma, sai ce da shi, ya rasulullahi innal yahuda qaumun buhtun, yahudawa mutane ne masu kiran ƙarya. Shine buht, ma'ana mutane ne da gangan za su kiri ƙarya, su faɗi abinda ba a yi shi ba su faɗi shi. Ku duba fa, yanzu nan fa fita daga yahudancin, kuma yanzu nan yake ba da wannan shaidar. To sai ce in alimu bi islami, yace in sun san na musulunta, suna da labarin cewa na musulunta, qabla an tasalahum, kafin ka tambaye su, bahatuni indaka, to za su yi min ƙarya a gunka, za su sai dama ni mutumin banza ne, shine bahatuni indaka. Fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ja'at alyahud, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira yahudawa, tunda shugabanci ya riga ya zama a hannunsa, kuma su a ƙasa suke, suna ji a ƙasan suke, sun ga yawan muhajirun da suka zo, sun ga yawan al'ansar duk sun koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to fa maganar jagorancin da suke ya fita daga hannunsu, shi yasa ya aika suka zo, kuma suka zo. Ina ga daga wannan kisa sai mutsa, ina ga lokaci ko ana ta kallon agogo, yini ce faja'at alyahud, sai yahuda suka zo. Wa dakhala Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam shi ma yazo, a ya shiga albayta, ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shiga aka ce ya saurara annabi sallallahu alaihi wasallam, yana zaune shi kuma kamar a ce ya shiga zaure ya buya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala rasulullahi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ara ayyu rajulin fikum Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam menene matsayinsa a gunku, shine ma'ana ayyu rajulin fikum, wanne irin mutum ne shi a cikinku, ya matsayinsa yake a cikinku, yake tambayar Yahuda da suka zo basu gan shi ba, mun fahimci zancen da Yahuda suka zo, Abdullah ibn Salam ya buye a cikin gida, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya tambaye su, ya a matsayin Abu Abdullah ibn Salam a gunku, sai su bada amsa, sai aji, sai mu ji yadda abin yake. Qalu, sai suka ce, a alamuna wa ibnu a alamina, shi ne mafi iliminmu gaba ɗaya, ba mu da malamin da ya kai shi, wa ibnu a alamina kuma ɗan mafi iliminmu ne, ma'ana babansa ma shi ne malaminmu, wa akhyaruna wa ibnu akhyarina, shi ne mafifici cikinmu kuma babansa ma shi ne mafifici, ma'ana ɗan mafifici ne cikinmu, wa fi lafzin, a wani lafazin, sayyiduna wa ibnu sayyidina, shugabanmu kuma ɗan shugabanmu, wa fi lafzin akhar, a wani lafazin kuma, khairuna wa ibnu khairina, shine fiyayye a cikin mu dai, dan kuma dan fiyayye a cikin mu, duk dai wannan lafazi ma'anar su dai kusan guda, wa afdaluna wa ibnu afdalina, shine mafifici a cikin mu kuma dan mafifici a cikin mu. Fa qala rasulullahi, kun ga dai wannan kalmar yabo ce ta karshe dangane da Abdullah ibn Salam. Fa qala rasulullahi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, afara'aytum in aslama Abdullah, me ra'ayinku in ba ku labarin, ku bani labari kai, yaya za ku yi in aka ce muku Abdullah ibn Salam ya musulunta, ta ya za a yi? Fa qalu, sai suka ce, a a'adhahu Allahu min dalika, kai wannan tsaurin ido da yawa yake, annabi fa sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa cewa wai a'udhu billahi da musulunta, haka suka faɗa, mana a'adhahu Allahu min dalika, Allah ya tsare shi daga yin haka, wai a bakin a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake gaya, kaga inda a wani wuri ne daban, mutum da ya iya faɗa shi da mutanensa ko, kamar shi kai Allah tsare, Allah kiyaye, to amma shi annabin aka gaya wa cewa kai ina Abdullah ibn Salam babban malamin namu ya musulunta, Allah kiyaye, shi aka gaya wa. Yawwa, to shine sai yawwa marrataini, ba ma sau ɗaya ba fa, sau biyu aw salatan, ko sau uku, haka suka faɗa, sai Allah kiyaye, Allah kiyaye, suka ƙara maimaitawa Allah kiyaye. fa kharaja ilaihim abdullah shikenan sai aka ce abdullahi fito abdullahi ibn salam sai ya fito to gashi sun ganshi yana fitowa sai ce ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan qalu a lokacin sai suka ce wannan mutumin sharruna wa ibn sharrina to dama halin su kenan ma'ana sharruna shine mafi sharrin mu kuma shine dan mafi sharri wa waqa'u fihi suka yi ta fadin maganganu ne marasa kyau miyagu a kansa shine ma'ana waqa'u fihi ma'ana suka fadi maganganu marasa kyau wa fi lafdhin aw li lafdhin fa qala sai shi ya ma'ashara al-yahud ya shine ya ku taren yahudawa shi abdullah ibn salam din a lokacin sai yake ce musu wallahi ya ku yahudawa ittaqullaha ku ji tsoron Allah fa wallahi alladhi la ilaha illa hu na rantsa da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi innakum la ta'lamuna annahu rasulullah yace wallahi na tabbata na san ku kun san cewa shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya aika shi yawa wa annahu ja'a bi haqqin kuma wallahi ya zo da gaskiya ne fa qalu sai suka ce kadzabta ƙarya kake gudu wannan shine tsaurin idan bai hude da renin wayo da kuma wato rashin hata wato girmama mutumin da yake gaban sa ba su da wato irin abinda zaka sami musulmi yana da shi na irin abinda ake cewa kara kasa akwai kara haka wani dan adam sai kai masa kara wani lokacin akwai abinda ba zaka iya ga masa idan sa ba ko su ba su san wannan ba babu abinda ba za su faɗa ba babu rashin kunya da ba za su yi ba babu kuma irin cin mutuncin da ba za su yi ba to kissar ko wannan gefen bai kare ba amma dai kasancewar abin da biyo bayan sa daurayar wancan maganganun ne mu tsaya akan sa mako na gaba insha Allah sai mu tashi akai kuma sai mu ji marhala ta farko daga cikin dama cin shimfida ce yake mana na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina to zamu kuma shiga wato karan farko ko matakin farko yadda aka fara gina al'umma a Madina dan a fara zama irin na musulunci muna na'am oh akwai wani guntu ko tayyib yana cewa wa hadhihi awwalu tajribatin talaqaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wato wannan experience na farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara samu an ce tajriba gwaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara samu min al-yahudi daga yahudawa fi awwal yawmin dakhala fihi al-madina daga ran da ya fara shiga madina wannan shine abin da ya fara experience ya fara haduwa da shi wa hadhihi hiya dhurufu wal qadaya ad-dakhiliya wadannan sune wato yanayi da kuma al'amura ad-dakhiliya na cikin gida allati wajahaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina nazala bil madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskance su lokacin da ya sauka a Madina wannan lamuran cikin gida kenan abinda zamu ji insha Allah mun tashi nan mako na gaba shine al'amuran cikin waje kuma halin mushrikai da suke maka me suke tsatsarawa yadda za su cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmi da musulunci ina fata mun fahimci wannan to sai mu tsaya anan insha Allah muna fata Allah mu duke samu na albarka a rayuwa ya samu na albarka a lokutan mu ya samu na albarka a ayyukan mu ya kara mana ilimi mai amfani ya kuma tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تو wannan menene tambaya shi oho aikin assignment da aka bayar tayi na biyu kenan insha Allah zamu ji shi sai a fidda yar zan ba ku aikin in ban da lokacin lalla da wancin na tara din da wancin sun hada da wannan ba ku sai wasu daga cikin ku sai su zauna a mai da shi yar muzakira sai a buga shi insha Allah a computer Allah ya samu dace wa alaikum assalam tuna na'am na'am eh na'am fadi miji eh na'am na'am isaman shine dauri madauri domin idan ko ba shi kike so ka fada ma yawa mana asma' binti abubakar radiyallahu anha lokacin da ta hada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar kayan abinci guzulin da za su tafi da shi ai dan wani buhu ake samu a sa da aka samu dan buhun aka sa sai ya zama ta rasa dan madaurin buhu da aka saba ka san akwai buhun da akwai igiya a wuyan sa sai duk ana sa kaya sai a zagaye haka ko sai a daure sai a zarge ko to babu wannan a jiki aha shine sai ta yanke mayafin ta gelanta na yayin da suka tafi sufrata sai ta tafi din ta rataye ita wannan sufra din buhun da ta sa wannan kayan abun a ciki yawa sai ta samu cewa ba ta da madauri shine isam shaqqat nitaqaha sai ta yanka gelanta gida biyu ta fidda gelanta dogo haka sai ta tsaga shi gida biyu sai ta sa daya daga cikin gefen sai ya zama shine isam ga wannan sufra din asalin sufra ai mun yi magana ranan ko baka halarci ranan bane an ce sufra ana nufin kayan guzuri na abinci da matafi yake tafiya da shi to amma a zamanin yanzu ana nufin sufra abinda ake shimfidawa in za a ci abinci larabcin zamani sai ta daure wannan sufra da wannan ɗaya daga cikin gelan gefen gelan da ta yanka wani tattakat sai ta yi ɗamarar ta da ɗayan yawa abin ɗamarar da ya zama shine gele in tattakat ma'ana ta daura shi ta yi gelan da shi shine ake kiranta aka sa mata suna zatin nitaqaini mai gele biyu gele ɗaya ya tafi can an daure guzuri ɗaya kuma ta yi ɗamarar ta da shi. Thank you.